Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko sashenhouse.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC, amma wannan karan ina tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin, yau Laraba 4 ga watan Disamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jihar Damagaram a jamhuriyar Niger sun kafa wata gidauniya don tallafawa iyalan sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga. Bayan haka za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin korafi akan matsalar karɓar cin hanci da rashawa da wasu jami'an tsaro ke yi. Akan wannan batu yau muke so mu ji daga gare ku, shin ya kuke kallon dangantakar da ke tsakanin masu ababen hawa da jami'an tsaron da ke kan hanyoyi a wuraren da kuke? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Wasu masana kundin tsarin mulkin Amurka uku sun faɗa wa majalisar wakilan ƙasar cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifukan da suka cancanci a tsige shi bayan da ya nemi Ukraine ta kaddamar da wani bincike wanda zai taimaka mai a siyasance. Farfesa a fannin dokokin ƙasa Noah Feldman na jami'ar Jami'ar Harvard ya faɗa wa 'yan majalisar cewa neman taimakon shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Trump ya yi ne binciki babban abokin hamayyarsa a bangaren 'yan Democrat wanda watakila da shi za su kara a zaben 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden. Ya nuna ƙararrawa cewa ya aikata manyan laifuka, abinda kundin tsarin mulkin Amurka ya ce ya kai ga tsige shi. Ita kuwa Farfesa Pamela Kalan ta Jami'ar Stafford ta ce kamata ya yi shugaban na Amurka ya guji duk wani abin da zai kwaɗaita mai neman taimakon wata ƙasa a zaben na Amurka, ba ma ya nema ba. Inda ta ƙara da cewa neman taimakon shugaba Zelensky da Trump ya yi babban laifi ne da ya aikata na yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa. Shi dai shugaba Trump ya sha musanta zargin da ake masa cewa ya aikata ba daidai ba a tattaunawar da suka yi da shugaban Ukraine.
The impeachment hoax is going nowhere. The Republican Party has never been so unified as it is right now.
Ya ce wannan yunkurin tsigewa na kage babu inda zai je. Kan 'yan Republican a haɗe yake fiye da kowane lokaci. A yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Sudan za su yi musayar jakadu a karon farko cikin sama da shekaru 20. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ke ziyararsa ta farko a nan Washington. Rabin dai da kasashen biyu su tura jakadu zuwa kasashen junansu tun shekaru 23 da suka gabata, kamar yadda Pompeo ya tabbatar. Yayin wannan ziyarar har ila yau, Prime Minister na Sudan na kuma fatan ganin an cire kasarsa daga jerin kasashen da Amurka ta saka a matsayin masu marawa aikin ta'addanci baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyan tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya ce har yanzu suna ci gaba da neman wasiyyar da marigayin ya bari kan yadda za a raba dukiyarsa. Bincike na nuni da cewa Mugabe ya baddala Amurka miliyan 10, motoci 10 da wata gona da kuma gidaje da dama. Lauyan nasa ya ce idan har ba a samu wasiyyar da ya bari kan yadda za a raba dukiyar tasa ba, to za a raba ta tsakanin matarsa Grace Mugabe da 'ya'yansa hudu da ya bari. A dai watan Satumbar bara, Mugabe ya rasu a wani asibiti da ke Singapore shekaru 2 bayan da aka tilasta mai ya fi sauka daga kan mulki. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya wallafa wasu hotuna shugaban kasar Kim Jong-un yana kilisa akan wani farin doki a wani wuri mai tsaunuka da ke da muhimmanci ga kasar, abinda masu lura da al'amura suka ce wata alama ce da ke nuna cewa kasar na shirin fitar da wata sanarwa mai muhimmanci. Hotunan waɗanda kamfanin dillancin labaran KCN ya wallafa sun nuna shugaba Kim yana jagorantar wani ayarin masu kilisa akan dawakai. Yayin da suke ratsa wani daji da dusar kankara ta rufe a kusa da tsaunin da ake kira Pektu. Daga cikin ayarin akwai mai ɗakin shugaban Ri Solju da wasu manyan jami'an sojojin ƙasar. A dai watan Oktoba ma shugaban na Koriya ta Arewa ya yi makamancin wannan tafiya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu leƙa jamhuriyar Niger. A wani mataki na tallafawa iyalan sojojin da suka rasu da kuma ƙarfafa hulɗa tsakanin jami'an tsaro da al'umma ta yadda za a tabbatar da tsaro, hukumomin birnin da magaram a jamhuriyar ta Niger da matasa sun yi wani taro inda har aka yi wasan ƙwallon ƙafa tsakanin sojojin da matasa. Tamar Abari, wakiliyar muryar Amurka, na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cewar gwamnan jihar da magaran Musa Isa, wannan wani mataki ne na ƙarfafa hulɗa tsakanin al'umma da jami'an tsaro yadda za su yi aiki na kawo zaman lahiya a cikin ƙasa.
Lalle na ji daɗi da an ka tsara wannan balo tsakanin jami'an tsaro da kuma matasa na gari da magaran. Wannan abin alfahari ne gare mu don saboda kamar kun ka sani ƙasarmu na fuskantar matsaloli bisa kan tsaro. Yanzu dai wannan kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa ya rataya ga wato jami'an tsaro. Saboda su ne wannan gwamnati ya ba wannan nauyi. Amma abin da kun ka sani su kaɗai ba za su iya ɗauka wannan nauyi ba. Dole ne sai jama'a wato al'umma ta ba su goyon baya.
Gwamnan ya yi kira ga jama'ar gari da su bada haɗin kai, kasancewar kamawar su tana da muhimmanci sosai.
Wani irin goyon bayan ta kamata ta ba su shine labari na siri. In soji suna samun labari na siri daga al'umma, to sa'an nan za su samu galaba bisa ga yan ta'adda. To wannan abin da muke tsara shi na kawo don saboda tsakanin soji da al'umma su cudu, su san juna, su kawo ƙauna tsakanin su, don saboda abin da muke dibi su yi shine ba da sirrin nan ga jama'an tsaro za su yi shi. To mun ji daɗin da mun kaga an shi an kare lafiya, kuma kawo da nice daga yau tsakanin wasu jami'an tsaro da wasu matasan ga za a cuɗa amintaka da soyayya wanda za su sa ko ba ma bisa kan wannan fannin da ni magana ba za ta zama musu abu mai amfani gare su don zaman takiya yau da gobe. Abin da zan cancanta nan ƙara godiya da duk waɗanda sun ka tsara wannan abu, kuma na dibin dai lokaci zuwa lokaci ana tsara irin waɗanda abubuwan don saboda cuɗar da juna tsakaninmu shine da kyau hakan. Haza salama.
Hassan Bagayya, babban jami'i na ma'aikatar kwana-kwana mai magana da yawun sojojin, ya yi ƙarin haske kan muhimmancin tsarin na suna tune da ƴan uwansu da suka rasu a fagen daga.
Wasa wanga mun gode, ko ba gaskiya ba, wasa ne kuma yayi daɗi. Yau ganyen mu duka shaguban kankasa da ƴan gwara hular da su soja, kowa ya zo ya ba mu haɗin kanshi, sun zo sun bar shi kenan. Mu gode ma Allah, mu gode musu da aka yi wanga abu lahiya kuma ya ƙare lahiya. Mun ƙara haɗin kai, mun ƙara san juna, kuma yau mun nuna ma ƴan uwanmu da suka je cikin huwa masu Allah ya ɗauka jiran su da iyansu yau da komai su, ba mu bar su muna tare da su. Karamin gesture ne muka yi, amma dan mu nuna musu ne muna tare da su. Al'umma muke zuwa haɗin kai su ba mu ƙarin haɗin kai da gobe mu ƙarin abin da wanda yayi wannan haɗin kai damu da mu duka tsakaninmu da su da horar hula da mu jami'an tsaro duka ya zamanto a ce duka aikin mu ya zama guda, kuma muka na gane mu yi aiki mai kyau ya zamanto hulɗar mu zaba da zumunci tsakaninmu.
Suma kungiyoyin hararon hula sun yaba da wannan tsari na taimaka ma iyalan sojojin da suka rasu. Inji Mustafa Adam, wani dan kungiyar horar hula a nan jihar da magaram.
Lalle wannan tsari da aka yi na a dan samu kuɗin da za a iya tallafa ma iyalan soji da suka rasu wajen horin daga, wannan tsari ne mai kyau. Ya kamata hukumomi na ƙasa su tsaya su tunani mai zurfi bisa kan wannan asarar da ƙasa ta yi. Ya kamata a kawo musu tallafi na musamman wanda suna cikin hali huwa ba ƙarai ba.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
Allah ka kai magin soja ko gidan soja da dai. Kun ji an gan soja, soja babu kun a gode kai babu iyalan gwamna, na gwamna ka
Hutun Madalla a gaida Tamar Abari. Yanzu kuma za mu leka kudu maso yammacin Najeriya. A jihar Oyo wasu direbobin mota sun koka akan yadda wasu jami'an tsaro dake aiki akan hanyoyin kasar ke ci gaba da karbar Nagoro. Wannan na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙara jan hankalin jami'an ta a jihar ta Oyo akan maida hankali wajen aikin su na tabbatar da doka da oda. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
To ko me direbobi dake wadari a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya za su ce game da mu'amalar su da jami'an tsaro dake bisa hanyoyin?
Sunana Alhaji Audu Akwahuntuwa, ni direba ne. Matsalolin mu ke fama da su kan sojoji ne kawai, su din ma sojojin daga makwa zuwa ne nan. Duk muka zo muka tayi abun nan za su ce ga dole ga abun da zamu dauka mu bada.
Kamar nawa suke an sa a kowane gate ko kuma wurin tsayawa?
Kowane gate ne naira 100 ne zaka bada ko a ce ka faka motarka.
Suna tambayar ku takardun mota?
Ba tambayar takardun mota, iko kowa da guda ma dole ne ka bada.
To ya batun kayan da kuka dauko suna bincike?
A wata ran wasu sun kada sojoji ce wai ka dauko mashin.
To idan ka dauko mashin fa?
To wannan za a ce a faka mota a bincike a ce ina mai mashin, ya ce gashi sai abin da suka yi da shi.
Suna karɓar kuɗi ga mai mashin?
Kware da gaske.
Ganin ka me ya kawo wannan matsaloli?
Abin da ya kawo wannan matsalolin nake gani rashin kulawa manyan su da ba su ja masa kunni.
Kana da wata lasisin tukin mota?
Kware da gaske ina da shi.
Takardun ka cikakki ne?
Lahiyar su ba a ce ma ka hawo takardu. Magana ce ka bada kuɗi ne.
Dukkan danjo ji da waifa da kayayyakin aikin kana da su?
Ba abun da ban da shi. Kwanaki ma ni da na bada 50 cewa bai an sa sai na faka mota.
Tijani Akagbe, ni driver ne kwa mota daga Ibadan zuwa Sokoto.
To yaya kuke yi a hanya da ku da jami'an tsaro?
Akwai wani lokaci wai haya bai da tsau sun sa dasanda da sojoji a haya suna tire mu idiba kaya mota ne idiba moto yi checking komi da komi in bai ga komi sai ce a je ya kuma sai a shi wani abu kamar kudi in baka so idame shi akan haya sai ya salame su.
Dan sanda ya taba cewa sai ka salame shi kafin ka wuce?
A dan sanda ina sa salama dole, in bai yi salama sai taka mota da sanda.
Ka taba kai kara ga commissioner yan sanda ko DPO ko wani jami'in yan sanda cewa ana takura muku a hanya?
Ai ba wani ya jara shi a kan haya, ba wani magana. In baka saya sai ya je gudin gadi bindiga sai saya ka ke taka breaking saya, in bai saya akwai wahala.
Babban speto general na yan sandan Najeriya Abubakar Muhammad Adamu, wanda mukaddashin speto general na yan sandan Najeriya Peter Babatunde Ogunyanwo ya wakilta, ya shaida wa jami'an yan sandan Najeriya a headquarters yan sandan jihar Oyo dake Elele Ibadan cewa gwamnati bata dauke su aiki ba don su aikata laifuka. Gwamnati ta dauke su aiki ne don su tabbatar da bin doka da oda, su binciko laifuka na a hukunta masu aikata laifuka.
To come and enforce all laws, prevent crime and investigate properly and ensure prosecution of offenders. That is our main duty.
Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwar. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji daga gare ku, shin ya kuke kallon dangantakar da ke tsakanin masu ababen hawa da jami'an tsaron da ke kan hanyoyi a wuraren da kuke? Amma kafin mu bude layukan mu, ku dan shakata da wannan wakar.
Ban tuba ban sha ba gwari mi na ke kuka, na ga dilin nama ban ga kai da kafafu ba. Ranar Juma'a ina murya cikin gida, sai na samo waje gaban girma ta waza ni ke in dawo. Ta waza ni ke in dawo, sai na shige gida na shirya nan huto, na je dangara na hau mota zan wuce dangar dangar ba ya tsare ya ce na. Yes, sir.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Kamar samu kira na farko daga Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Umar Abubakar Bura daga Ningi local government.
To muna ji kamar Umar Abubakar.
Ana magana akan abubuwan da jami'an tsaro suke yi musamman sojoji da yan sanda.
Akan hanya ba akan titi.
Akan hanya gaskiya abun yayi muni. Kuma kawar da wannan abu sai dai gyaran Allah kawai. Domin yanzu kamar mu nan gobe akwai wata kasuwa ana cewa kauyen Gwamo. Mutane suna cika ainin a kasuwa. To akan hanyar nan ko kana mashin mai mota naira 50, mai mashin naira 20 ko ka dauki wani abu ko baka dauka yan komai ba sai ka bayar. Kuma in baka bayar har bulala ake baka.
Bulala.
Wallahi har bulala ake baka.
To Allah ya kiyaye. Mun gode Mallam Umar daga Bauchi, yanzu kuma zamu ji jigawa.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum da wa muke magana daga Jigawa?
Ina magana da Siraja Lamfar Karama karamar kuma ringin jihar Jigawa.
To Mallam Siraja, muna jan kami. Ya kake kallon dangantakar da ke tsakanin masu ababen hawa da jami'an tsaron da ke kan hanyoyi?
Gaskiya wannan dangantaka tana da matsanancin wuya saboda duba da yayin da jami'an tsaron suke mutuncin jama'a bisa ba doka har ga Allah abin yana damun mutane har ga Allah.
To amma su ma direboban kana ganin laifinsu ne koko jami'an tsaron ne? Dan wata sa'in ka san an ce su ma direboban ba sa bin doka. Mallam Siraja, ko kana tare da mu? To ina ga layin Mallam Siraja ya goce, bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Ina magana da Siraja daga jihar Neja shi garin shi.
Allah sarki, to wani Sirajan ya tafi wani Sirajan ya zo, muna jan kamalan Siraja.
To gaskiyar labari abin da jami'an tsaro suke yi kwata kwata ba sa kyauta, saboda ya aka duba za a kwatin su ma da kan aikin.
Ba su san kan aikin su ba.
Suna shiga yan sanda su ba ba san kamar kan aikin su ba wani lokaci. Sarki kawai ba zai yi ba sa aikin da bai shashe su ba.
To Mallam Siraja kenan daga jihar Neja, yanzu kuma zamu je jamhuriyar Nijar.
Eh, assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jamhuriyar?
Umma Hala Aliya daga Dogon Jihar cikin jamhuriyar Nijar.
To muna jan ka Mallam
Umar. Bisa ga wajen jami'an tsaro waɗannan masu ce hanci.
Eh.
Ya kamata wannan, ya kamata a yi magana. A ce zo in mai mota dogo. Ki dogo kamar tun daga cikin randar a ce za su na hakkoci Zibar. Sai ka iske abin da zai ba su a gaba ga jami'an tsaro ba tare da shi ba. Ina ka da mutunta a cikin ranni, kuma alhaji shi ka to kawar ta hanci. Ina wannan cikin Afirka ya kamata a tsaya shi. Ba ma zai ko Najeriya kaɗai ba, duk kawai da hanci akwai shi. Tunda zai ka iya tarawa ta ƙasa ko cikin ranni ka sai ka bada wani abu. Na gode wa da Noda, ina umma Malam daga dogo da sunan wani Nijar.
To mu ma mun gode umma Malam Ali, yanzu kuma za mu je jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Filato?
Muna magana da Alhaji Babaji mai gwari Jojo Filato Kandahar.
To muna jan ka Alhaji Babaji.
A jami'an tsaron a dinga masa adalci, ba duka bane suke wannan abin, akwai na Allah a ciki.
To
yanzu ki duba kaman mu a nan jihar Filato.
Eh.
Kaman kasuwa yanzu a jihar Filato babu ita. Ki duba ka kawo yan sanda jami'an tsaro ba allowance ba komai, suka bar aiki a gurin nan, aka zo aka dinga fitar da rodi a cikin kasuwan nan, hatta kasar kasuwar 1,055 aka dinga siyarwa.
Kasar kasuwar
har yanzu ba a gyara kasuwan nan ba a nan jihar Filato. Gwamna ya cin hanci, wanne ne dan jami'an tsaro dan nawa ake basu? Ga me yawa, wanne idan ne? Ga wannan bawan Allah da sun salo daga da ya taimaka bayan Allah da aka kora daga kasuwa, suka dawo kofar gidan suka zauna su kasuwanci. Har yanzu Muhammadu Buhari muna sauraron sa, mu je yawa wannan bawan Allah adalci, ko dan wani appointment a ba bawan Allah na da gidan rediyon sa da aljihun sa ya taimaka a AMP APC suka ci zabi a garin a jihar Filato. Amma mutumin Allah ya kiyaye shi, kofar gidan sa ma an kiyaye shi kafe da kafa.
To Alhaji Babaji kenan daga jihar Plateau, yanzu kuma zamu sake komawa jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim ne wancin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Mallam Ibrahim, muna jinka.
To ni gaskiya a ra'ayina ina kira da ainihin duk wani mai kaki a Najeriya da kuma ainihin shugabanni musamman bangaren yan siyasa kenan.
Eh.
Domin saboda abin da yasa nake kira gare su, alhaki ba da ke tafi a kansu. Domin saboda hanyoyin mu ba su gyara ba, ga haraji, ga duk idan ba yanzu haka munan akwai wani abu, wata matsala da suka shigo mana da ita akan bangaren abun hawa. Sannan ba da wata riga. Kuma ko ka sa wannan riga ko kuma ka sa wannan lambar bai hana a karbe maka babur dinka. Farawa ya tare ga tare kai karbe maka babur dinka idan ma kai sa aka ga abin ka. In ka je ga hukuma kuma nan kuma wani sabon tashin hankali ne da ban karama ka kuda da karshen ka. To yana da kyau a ce sun kiyaye da alhakin da ke kansu akan bangaren wannan kenan. Domin saboda komai ba ran an dauke mun babur kuma duk bai hana a dauke a sace maka babura duk inda kake ba.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula, har yanzu dai muna nan a jihar Niger.
Kuna magana ne da Rilwanu Muhammad Mahmud daga Region Local Government.
To muna jan ka Mallam Rilwanu.
Daga Tungan Magajiya.
To muna jan ka.
Korafin da zai game da jami'an tsaro, gaskiya especially sojoji, za a gan su duk aikin da bai kamata su yi ba. Sai ga suna yin shi kasuwan garinmu da wuce sati bai ga yanzu a nan cikin garin Tungan Magajiya, wani tsoho suka kama motar shi suka faffashe mai taya hudu duka kahun motar shi duka kasuwa. Haka ne kauyuka kauyuka na irin su sabon gari ina ne sai ga sojojin nan sun je wurin kawai suna faffashe su tayoyi.
To akwai wani dalili
na abun ma? Dalili kawai saboda kasuwan namu na bakin titi ne. To su ba to da yake kasuwan kauye ne, to shi yasa suke wanda wannan daman da sun shigo kawai sai suka fashe sunan da tijon da suka mawa na walakanci ma sunan shi ana ce mai da mu gari na gari.
To mun gode Mallam Rilwanu daga jihar Niger, yanzu kuma za mu je Bauchi. Assalamu alaikum, da muke magana daga Bauchi.
Amin wa alaikum assalam.
Muna jan ka malami daga Bauchi, da wa muke magana?
Haruna Majaba daga Warji.
To muna jan ka Mallam Haruna, menene ra'ayinka, ya kake kallon dangantakar da ke tsakanin direbobi da sauran masu ababen hawa da jami'an tsaron da ke kan hanya?
Ya wannan nake gane a wannan ya kamata sojoji su rage wanda suke yi.
Kamar me suke?
Kamar tsarewa da suke suna karɓar na goro.
To su direbobin ba ka gani kamar suna taka doka?
Ai lafiya.
Mallam Haruna kenan daga Bauchi, mun gode da wannan ra'ayi naka. To masu sauraro, nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar, mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 3:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo a ranar Litinin 2 ga watan Disamba ya kaddamar da wani sabon ginin wasannin motsa jiki a Madina. Wannan gini na ultra modern AstroTurf dai an gina shi ne ta ma'aikatan nan ta rayar zango tare da taimako daga ma'aikatar ministan wasannin motsa jiki a wurin wani kafaitaccen buki da ɗaruruwan mutane daga yankin Madina sun ka halarta, hada da jami'ai daga hukumar kwallon kafan kasar Ghana da ma'aikatar wasannin motsa jiki da kuma ma'aikatar ta rayar zango. Shugaban ya bayyana gamsuwarsa da jin daɗinsa, sa'an nan ya yi kira da a yi tattalin filin wasan da kyau. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Ghana Blind Go Ball na maza da mata za su fuskanci takwarorin su na kasar Nigeria da Cote d'Ivoire da kuma Afrika ta Kudu a wani gasan kasa da kasa na gold ball na kasashe guda hudu daga ran 12 zuwa 14 ga watan Disamba shekarar 2019 a jami'an nan ta Cape Coast. Kungiyoyin na gold ball za su yi amfani da wannan gasa na kasashe guda hudu ne domin shiryawa shiga gasan na kasar su na Olympic da za a yi a Tokyo na shekarar 2020. Kasar Ghana ba za ta samu wakilta ba waɗanda sun kasancanci cin kyautar dan kwallon kafar da yafi kowa a Afrika na shekarar 2019 bayan da ɗan wasan kasar da ake sara a kansu na shekarar nan Thomas Partey da Jordan Ayew duk aka bar su a baya. Hukumar kwallon kafar Afrika CAF a takaice ta janye sunan lakin ɗan wasan na Atletico Partey da kuma Ayew na Crystal Palace a ranar Laraba duk da cewar suna ainihin haskawa a wannan lokaci wa club sun fi su da kuma kasar su. Lionel Messi ya bari cikin magoya bayan Barcelona ya duru da ruwa bayan da ya tashi kautar kwallon na Ballon d'Or a ranar Litinin ne ke fada cewar ya fahimci gaske cewar yana fuskantar karshen rayuwarsa na kwallon kafa. Jajjeniyar Messi a Camp Nou dai zai kawo karshe ne a shekarar 2021 amma ta su kafofi sun shaidawa ESPN FC cewar shugaban Barcelona Joseph Maria tuni ya so ma daukan matakan fadada yarjejeniyar har karshen rayuwarsa. Za a sake gabatar da wasa tsakanin Accra Hearts of Oak da Asante Kotoko na ainihin President Cup match a ranar 15 ga watan Disamba shekarar 2019. Wasan farko tsakanin clubs guda biyu dai an dakatar da shi saboda ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya a Kumasi Sports Stadium a ranar 8 ga watan Satumba. Referee Bernard Dunphy ya kawo ƙarshen wasan minti 5 da soma wasan saboda kwallon kafar baya tafiya yadda ya kamata. Da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin Ridwanu Lamuktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Wasu masana kundin tsarin mulkin Amurka uku sun fada wa majalisar wakilan kasa cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifukan da suka cancanci a tsige shi bayan da ya nemi Ukraine ta kaddamar da wani bincike wanda zai taimaka mai a siyasance. Farfesa a fannin dokokin kasa Noah Feldman na jami'ar Harvard ya fada wa 'yan majalisar cewa neman taimakon shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Trump ya yi ne binciki babban abokin hamayyarsa bangaren 'yan Democrat wanda wataƙila da shi za su kara a zaben 2020. Wato tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden ya nuna karara cewa ya aikata manyan laifuka abinda kundin tsarin mulkin kasar ya ce ya kai a tsige shi. Lauyan tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya ce har yanzu suna ci gaba da neman takardar wasiyar da marigayin ya bari kan yadda za a raba dukiyarsa. Bincike na nuni da cewa Mugabe ya bar dala Amurka miliyan 10, motoci 10 da wata gona da kuma gidaje da dama. Lauyan nasa ya ce idan har ba a samu takardar wasiyar da ya bari ba kan yadda za a raba dukiyar tasa to za a raba ta tsakanin matarsa Grace Mugabe da 'ya'yansa hudu da ya bari. A yau Laraba sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka da Sudan za su yi musayar jakadu a karon farko cikin sama da shekaru 20. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ke ziyara a nan Washington.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Justin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.